Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa da ke a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma za ku iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so a ko'ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Daula Salim, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yayin da manyan kasashe biyu a duniya masu karfin tattalin arziki ke yaki kan cinikayya da juna, inda suke karawa kayayyakin juna haraji, za mu ji ta bakin wani masani kan sakamakon hakan da zai bayar. Daga nan kuma sai sharhin jaridin, sai kuma wato shirin a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Daga nan kuma sai sharhin jaridin kasar Jamhuriyar Niger. Da kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana. Haka kuma albarkacin watan Ramadan za mu kawo muku muhimmancin zaman lafiya daga malamai. Amma duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da safiya. Ga labarin duniya mai karantawa Daula Salim. Masu gabatar da ƙara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. A wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin, ofishin babban mai gabatar da ƙara na Sudan ya ce an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga. A ranar 11 ga watan Afrilu ne sojojin ƙasar Sudan suka kawar da al-Bashir daga karagal mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaba da kuma yadda yake nuna bakin mulki a shugabancinsa. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama sun ce sojojin Sudan sun kashe masu zanga-zanga aƙalla sama da mutane 60. An kulle Bashir a wani gidan kaso a birnin Khartoum mai cikakken tsaro 'yan kwanaki bayan da aka hambare shi daga karagal mulki bisa ga cewar danginsa, kuma ba a sake ganinsa a bainar jama'a ba tun lokacin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗi a jiya Litinin cewa a ranar Litinin cewa ƙasar Kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke fuskantar matsalar rashin matsuguni a Afirka a cikin sauri, kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga maiwancin hali ke ƙara ta'azzara. A bara an ƙiyasta mutane 160,000 suke buƙatar taimako a yankunan arewa maso yammaci da maso kudancin ƙasar, a cewar babban jami'in kai kayan taimako na Majalisar Ɗinkin Duniya Mark Lowcock, kamar yadda ya faɗa a wani taron kwamitin sulhu. A yau mutane da ke buƙatar taimako sun ninka sau 8 daga 160,000 sun kai miliyan 1,300,000. Yankunan masu amfani da harshen Ingilisha na arewa maso yammacin da maso kudancin suna fama da matsanancin rashin tsaro tun bayan barkewar fada a shekarar 2017. An kashe mutane sama da 500,000, kana wasu rabin miliyan sun rasa muhallinsu. Manyan jami'ai daga ƙungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga Amurka da ta yi iya bakin ƙoƙarinta domin gujewa yaƙi da ƙasar Iran. Shugaban ƙungiyar tsaro na NATO Jens Stoltenberg tare da ministan harkokin wajen Birtaniya, Faransa da Jamus sun tattauna da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a Moscow. Babban jami'in diplomasiyyar Amurka ya tattauna da takwarorin aikin nasa akan musayan bayanan sirri akan rikicin Iran da yake barazana ga ƙawayen Amurka na tarayyar Turai, inda suka zargi ƙasar Iran da ƙin zama teburin sulhu. Ƙasar China ta ce za ta ƙaƙaba haraji na dala biliyan 60 akan kayan Amurka da ake shiga da su ƙasarta. Ta mai da martani jim kaɗan bayan matakin da shugaba Donald Trump ya ɗauka na ƙara harajin dalar Amurka biliyan 200 akan kayayyakin ƙasar da ake shiga da su Amurka, tare da ƙarin harajin dalar Amurka biliyan 300 akan wasu kayayyakin da ake kaiwa China. A ranar Litinin ne ministan kudin kasar China ya ce daga ranar 1 ga watan Yuni sabon tsarin karin kudaden haraji zai fara aiki daga kashi 5 zuwa kashi 25. Yana mai cewa karin zai shafi kayayyakin Amurka 5,140 waɗanda ake shiga da su China. Hukumomin Beijing sun kara da cewa daukan wannan matakin martani ne kan irin yadda Amurka ke yin gaban kanta da kuma kara kudaden haraji akan kamfanonin kasashen waje waɗanda ke gogayya da nata. Ministan ya kara da cewa China ba za ta taba mika wuya ga matsin lambar wata kasar waje ba, domin China tana da karfin da za ta kara kanta da haƙoƙinta. Amma muna fatan za mu samu daidaito da Amurka.
Daula Salim kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da labarin da kasar Amurka ta kara kudaden haraji daga kashi 10 zuwa 25 cikin 100 na kayayyakin kasar China da ake shigowa da su Amurka. Kasar China ta mayar da martanin karin haraji akan kayayyakin Amurka ke shigarwa China. Kan haka ne abokiyar aiki Malhir Grace Abu ta zanta da Professor Samuel Zalanga.
Zahiri ba wani wanda zai ce yake da riba, sai dai a ce ko shi shugaban Amurka ne yake shi ya soma wannan gasan tsakanin su da kanin tattalin arzikin Amerika da na China. Lallai ne China su ba su so wannan abin ya cigaba, kuma a nan Amerika ma akwai mutane da yawa 'yan kasuwa wanda ba su so wannan abin ya cigaba ba. To amma bisa ga abubuwan da shugaban kasan Amerika yake faɗi, kuma duk wanda yake karanta jarida zai iya ganin haka, shi yana ganin cewa idan ya tilasta China sun yi abin da yake so, to wannan zai ƙara bunƙasa girmansa da kuma magoya bayansa su rike shi sosai sosai, saboda ba wuya ko ya sake cin zaɓe. Amma in ba haka ba, mutanen Amerika ba sa riban wannan abin, mutanen China ba sa riban wannan abin.
In duka ɓangarorin ba su da riba a ciki, menene yasa suke jaddada siyan yakan? Misali,
in an dubi duk wanda ya dubi tarihin ko kuma tushen wannan gasa da ya shiga tsakanin Amerika da China, mutum zai gane cewa lokacin da shugaba Obama yake mulki akwai dan wannan rashin fahimta game da zancen tattalin arziki, har ma lokacin da shi shugaba President Bush shi ma yake mulki kafin shugaba Obama, President Obama shi ma akwai wannan rashin fahimta. To amma babu wani a cikin su wanda ya so abin ya zama wani abu kamar haka ba, sai wannan lokaci da wannan shugaban ya zo ya hawo, to shi ne wannan abin ya zo soma. To babban kokarin wanda yake riba ciki shine wato kaman nunawa cewa idan kana da mulki, idan kana da iko, zaka yi tilasta wani yayi wani abu, ko kuma wanda shi din Allah bai huwace masa ba, ko kuma baya da wani iko ko wani abu haka nan, shi yazo ya durkusa a gaban kai yana roƙo ya ce to ka masa kaza, saboda shi baya da ƙarfi kaman naka. To shine wannan abin da yake faruwa, babban wanda yake riba a cikin wannan abin nan, a cikin wannan abin da yake faruwa shi shugaban kasan Amurka ne. Domin wannan a bisa ga siyasan shi, bisa ga tunaninsa, wannan zai ƙara masa girma da ɗaukaka. Amma kuma in ka zauna ka duba, kai duk wanda ya zauna ya duba ya nazari sosai sosai, zai ga cewa ma'aikatan ƙasar nan akwai waɗanda suke shan wahala. Misali kaman manoma, kuma in ka zauna ka duba, in mutum ya zauna ya duba zai ga cewa akwai wasu kamfanoni a nan yanzu a nan Amurka wanda suna sai da kaya wa China da yawa, wanda su ma suna wahala, wasunsu ma suna tunanin yadda za su rage ma'aikatansu. Akwai kuma mutane waɗanda suke sayan kayayyaki a nan Amurka, kaman mu hakan nan za mu je kanti mu je mu sayi wani abu, yanzu za a sa mu biya fiye da abin da ya kamata mu biya, domin wannan kuɗi da Amerika ta sa ta ƙara akan farashin kayayyakin da ake shigo da su daga China. To a bisa ga tattalin arziki ya nuna kaman wannan an sa mu muna biyan haraji kenan. Meye nake nufi da haraji? Abin da ya kamata misali ka saye shi $10, yanzu ba ya za a ce ka je ka saye shi ko $10 da wani abu. To wannan ya zama kaman haraji kenan.
To madalla tattaunawa Professor Samuel Zalanga kenan da Alheri Grace Abdu. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka.
Assalamu alaikum rasulillah.
Assalamu alaikum rasulillah.
Assalamu alaikum shafiullah.
Assalamu alaikum rasulillah.
Assalamu alaikum nazirullah.
yake son Allah ya so shi to ai kawai ya so annabi
sallu alayka ya annabi
duk wanda ke son Allah yake shi to ai kawai yake annabi
sallu alayka ya annabi
Allah janna rabbu bai taba sai saboda masu son annabi
sallu alayka ya annabi
Allah ya tanadi na azaba domin fa masu kin
Allah samu dace har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agogo muke cewa karfe 3:13 na dare ga shirin mana gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakubu Makiri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin A yau ne shirin a dawo lafiya ke kawo ƙarshen hira da Malam Basir Nuhu Abbas, direban tasi a birnin New York, a wani yunkuri da wannan shiri ya yi domin auna yadda harkokin sufuri a ƙasashe da suka ci gaba kamar irinsu Amerika da sauransu suke aiki suna samun nasarar daƙile hatsara da mace-mace da raunuka a kan hanyoyin ƙasashen. Da kuma yadda harkokin sufuri yake a ƙasashe masu tasowa kamar su Ghana, Nigeria, Niger da Kamaru da sauransu, inda ake samun yawan hatsarin ababen hawa da mace-mace da munanan raunuka waɗanda suke sanadiyyar nakashewar mutane da dama. Idan ma saurare ba su manta ba a makon da ya gabata, bakon namu Malam Abdul Basit ya mana bayani ne yadda hukumomin Amurka ke gudanar da ayyukansu ba tare da karɓar cin hanci da rashawa a kan hanyoyi ba.
Kamar yadda na ce ma ɗin ba bribe kuma
ba da cin hanci
kuma ba idon sani, ba sani ba sabo. Wai nobody above the law ko yake fadi ba wanda yafi karfin doka tun daga shugaban kasa har kasance saboda shine yasa kake ganin kaman lamuran suna tafiya gurgudun hali domin kowa na tsoron kowa ka gani ko da dalilin kenan
to a yau ma da muke kawo ƙarshen wannan tattaunawa nayi wa Malam Abdul Basir Nuhu Abbas tambaya ina cewa duk waɗannan abubuwan da ka faɗi kama daga wurin koyon motanka wurin baka lasisi wurin yasudan shi fara tukinka wanda za ka yi tuki motanka ga ko kuma motar kamfani za ka yi aiki da ita da ainihin kiyaye hatsara hulɗanka da hukuma da sauransu mu a ƙasashenmu irin waɗannan duka ba aiki haka suke yi sosai ba dalili kenan da aka samu matsala menene kira da za ka yi ma ainihin wato hukumomi a kasashenmu da su direbobi da masu motoci da sauransu
Masha Allah to gaskiya baba Yakubu wannan babban tambaya ce kai dangane da wannan al'amari domin gaskiya idan ka zauna kasashen turai kaje Afirka wato kasashenmu gaskiya za ka yi kukan zuci ba don kuma saboda irin kurakurai da kake gani mafi yawanci ba su iya tukin ba ma in ma sun iya tukin ba su qualify su yi dogon tafiya ba musamman kaman garuruwanmu in ka dubi kaman Karatu kuma sai zaka ga kaman hadarori na da yawa dan za musamman in kana gaban mota wallahi zaka ji tsoro saboda yanda direbobin mu suke tuki wato ba su tuki da hankalinsu suna dai tuki ne don haka kake ganin kaman wato hadurori na da yawa kwarai da gaske gaskiya don haka yana da kyau
hukumar da zaka ba
ni eh hukumomin mu kam ya kamata su tashi sai wato su yi aiki sosai wato ba don kuma saboda su cece rayukan jama'a in ka lura baba kwanaki bai wuce sati uku ba da ya wuce naga wani hadari da ya faru domin can ba doka kaga nan musamman masu
akwai dokan sai dai ba sa aiki
to da shi da babu ai dudde ne ko kuwa ko da muke zuwa din nan naga wani truck wato babban mota idan babban mota ya lodi akwai inda yake zuwa auna amma ka ji kasashen mu zaka ga an yi lodi a kure mota to don Allah ya za a yi mu samu zaman lafiya ya za a yi ba za mu ringa samun hadurra ba a kasashen mu don haka muna kira ga shugabannin mu baban musamman wayanda suke zuwa kasashen nan suna zuwa suna ganin abubuwan da yake tafiya amma idan suka ji sai kaga kamar ma ba su taba tafiya ba abin na da ban mamaki kwarai kuma duk wanda ya tashi kuma yace zai aiki to ba za a amince da shi ba ko ba haka bane to dalilai kenan da yasa kaga kaman wato kasashen mu muna ci baya wurin wato transportation da sauransu
zirga-zirgan
motoci ba kaman ba a doka kowa abin da ya ga dama yake yi za ka ga wani motar daddare ma bai yi aiki saboda baya da fitilu gaba da baya duka sai dai da rana ya aiki wasun kuma bayan gari suke sayawa ba sa shigowa cikin gari
shi yasa
ya kamata gaskiya hukuma su tashi su saya sosai saboda mai su ainihin ceto rayukan bayan Allah da suke ma shugabanci don haka baba abin da zan ce kenan insha
kamar yadda muka faɗa tun da farkon wannan shiri a yau ne muke kawo ƙarshen hira da muka yi da Malam Abdulbasir Noah Abbas direban tasi a birnin New York sai kuma sabon mako za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin shi bakon namu Malam Abdulbasir Noah Abbas da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da murya Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita sautin shirin baba Yakubu Makiri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
kuma da lagai da baba Yakubu yanzu kuma ga Solomon Barma da sharhin jaridin Jamhuriyar Niger
zan fara sharhin jaridin na wannan mako da jaridar Lebanon wacce ta ruwaito cewa an fara samun yawaitar sace-sacen motocin kungiyoyin agaji a yankin Tilaberi lamari na baya-bayan nan shine wanda ya faru a sansanin ƴan gudun hijira na Tabare-bare iyaka da kasar Mali inda wasu mutanen da suka zo akan babura suka arce da motoci biyu guda ta ma'aikatar cikin gida gudar kuma ta wata kungiya mai zaman kanta jaridar ta ce kwanaki biyu kafin faruwar wannan al'amari wasu mutane dauke da bindigogi ne suka sace motoci biyu mallakar kungiyar agaji ta kasar Faransa MSF a asibitin kauyen Wai da Bangu abinda yasa kungiyar dakatar da wani bangare na ayyukanta a karkarar ta Tilaberi jaridar Lanketer ta bayyana cewa gasawar gwamnatin Niger ta jefa jama'ar kasar cikin kuncin rayuwa sakamakon rashin wutar lantarki da rashin ruwa a famfuna a yayin da al'ummar musulmi ke azumin Ramadan a wani lokacin da ake cikin matsanancin yanayin zafi jaridar ta ce a ranar da aka yi bikin bude tashar samar da wutar lantarki ta Gorubanda shugaba Isuhu ya sha alwashin cewa daga wancan lokaci matsalar wutar lantarki ta kau amma kuma shekaru da dama bayan haka matsalar wutar lantarki sai abin da ya ci gaba jaridar Lokanar Amfiri na cewa wasu waɗanda ba a bayyana sunayensu ba sun maka shugabannin hukumar ƙwallon ƙafar Niger Fenifoot a kotu a bisa zargin su da rubda ciki akan wasu maƙudan miliyoyin sefa. Jaridar ta ce masu zargin na ƙorafi ne akan yadda aka wawure miliyan 500 na sefa waɗanda aka yi tarbacen su a 2012 domin baiwa ƙungiyar ƙwallon ƙafar ƙasar wato MENA damar halartar gasar cin kofin Afirka da aka yi a Gabon. Sai dai kuma kafin ma kotun ta bayyana matsayinta, wasu sun fara tallata wannan batu a rariya. Mu rufe wannan sharhi da jaridar Air Info, wace a wannan mako ta mai da hankali akan harin da 'yan bindiga suka kaiwa wata majami'ar ƙauyen Dabulo na arewacin Burkina Faso. Jaridar ta ce harin wanda aka kai kwanaki biyu bayan da sojan Faransa suka kwato wasu mutane hudu daga hannun 'yan ta'adda, cikin su har da Faransawa biyu, yayi sanadiyar mutuwar mutane shida, cikin su har da limamin cocin guda. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Toma da la'a gaida Sule. Yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin saƙon da kuma sauraroki kiran mu ta waya kuna ajiye mana.
Mai magana ni ne Sani Balab da ke guru Hausare a jihar Yobe, Najeriya. Ina kira ga Justice Musa Dullahi da Katsina, shugaban alƙalin jihar Katsina, irin namijin ƙoƙari da yake kan kula da masallatin da irin abubuwa da yake na alkhairi da shekara watan azumi. Ina kira ga wannan abu da yake alkhairi ne kuma al'ummar jihar Katsina. Allah ya ba su da kishin al'ummar jihar Katsina mutumin arziki, yana taimakon ƙungiyoyi gurabu na ƙasarsu wanda ba su da cin sannan gobe, kuma yana ba da muhimmanci game da 'yan fargun. Irin wannan Justice Musa Dullahi da Katsina ne masu dawa a duniya. Ina kira ga alƙalin Najeriya su koyi da halayen Justice Musa Dullahi da Katsina.
Assalamu alaikum sassan hasalin murai Amerika, mai magana a daji musa Amerika siya daga cikin Najeriya mazami Owerri. Ina son in ba da farin ciki na da murna da naɗin sarautar da an ka yi a jihar Kano na sarakuna. Allah sa ya turko Ubangiji, Allah sa su yi adalci ga talakawansu.
Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Amerika, sunana Usman Dogo Madakara, filda kwalgwamin Kagara. Ina yi ma Zainabu Aliyu fatan alheri, barka da dawowa Najeriya. Muna yi mata fatan alheri, mutanen Neja gaba ɗayan mu, sherin nan da aka kulla mata, Allah kuma ya kare ta, Allah ya dawo da ita Najeriya. Allah dai kiyaye na gaba. Assalamu alaikum sashin Hausa Radio Amerika, sunana Kunda Mijo Jakara da jihar Niger Nigeria. Ina kira da yan siyasa na Nigeria, a halin gaskiya ya kamata mu gaya juna gaskiya. Siyasa ba gaba ba ne, ya kamata duk wanda Allah ya ba mu taru mu bi shi. Wurin da ya yi kuskure a gaya mashi kuskuren shi, ba daidai ba ne a kan cewa sai kana cikin fatin APC wai shi ne abin da aka ce daidai ne. Wannan ba siyasa ba ne. Da dattijo da mai ilimi da mai farfeso da yaro mai shekara 15 duk abin da suka ce iyaka a ce a a gwamnatin awon ga gwamnatin APC, wannan ba siyasa ba ne. Mu dawo rakiya wurin da suka yi kuskure a gaya masu, wurin da suka yi abu mai kyau mu yaba masu, shine cin gabanmu.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Bambo Baro Fatoskun daga tsohuwar kasuwa a garin Fatoskun. A yau ina so na fara da godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan wata na Ramadana, kuma ga shi alhamdulillah azumi yana ta tafiya. Da fatan Allah ya sa muna daga cikin wadda za a 'yanta a wannan wata. Da fatan Allah Ubangiji ya mana rahama, Allah ya mana gafara, Allah Ubangiji ya karɓa du'o'in mu, Allah ya sa mu dace cikin wadda ake 'yantawa, Allah ya sa muna daga ciki.
To madalla a gaida waɗanda suka samu dama aiko mana waɗannan ba samu ba, kuma sai a ci gaba da aiko mu, kuma mu ci gaba da kawo muku saƙonninku. Menene muhimmancin zaman lafiya a musulunci?
Sunana Sa'idu Muhammad, chairman na Hausa Community Fiditi a na Trailer Park Ibadan. Muhimmancin zaman lafiya dai alhamdulillah abu ne wanda yake duk duniya an riga an sani. Duk wata ƙasa da ka san ta ci gaba a duniyar nan to babu shakka sai tana da zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya to babu wani abin da zai ci gaba a kowace irin ƙasa. Sannan ina bayar da shawara da kuma ainihin wato kula cewar zaman lafiya ita ce kan gaba biye da komai. Dan haka muna jan hankalin jama'ar musulmi da kristoci gaba ki daya duk duniya musamman kasar mu Najeriya da cewar don Allah jama'a ayi kokari a samu haɗin kai zama lafiya ita ce yake kan gaba da musulmi da krista dukkan mu abu guda ne Allah ya halice mu kuma ya tara mu a wuri guda ya san cewar addinin mu daban-daban ne amma ya hada mu wuri guda ashe ko Allah ya fi kowa san mu ya hada mu kuma dole mu zauna lafiya me zai sa tun shekara da shekaru muna zauna lafiya kalo tsakanin mu a ce ai yanzu wasu ƴan al'amura su zo suna kama na rashin fahimtar juna wannan ba daidai bane kuma na biyu ina kira don Allah don annabi musamman ga shugaban kasa Buhari matsalar da ke faruwa a arewa na rigingimin nan na tsakanin manoma da makiyaya ba daidai bane an dauki abun kamar ba wani abu bane yanzu abun na neman ya gagari kwandila don Allah shugaban kasa ya sake daukar mataki akai matsalar da ke faruwa a arewa ba magana bace ta abar majami'an tsaro kawai sojoji kadai ba za su yi maganin abun ba abu ne wanda yake bugatar a nemi sarakuna na gargajiya su nu uwayen jama'a a nemi dattawan arewa a nemi ainihin su ardo na Fulani na Arewa a tara su su zauna a tattauna a dibi hanyar mafita daga cikin wannan al'amari rikici da ake yi musamman ga bangaren irin su Kaduna kamar su Benue ko su Taraba a kawo magana a ce addini ana jinginawa da addini ba gaskiya bane zama lafiya kalau muke tun da can shekara shekaru muna zauna wuri guda lafiya kalau wasu suke kama na wata akida ta banza da dalilin siyasa su ce mana ai addini ne bangare kaza addini ne wannan ba gaskiya bane dan haka muna fatar Ubangiji Allah ya baiwa shugaban kasa ikon tattara kawunan jama'ar Arewa matsayin ta na dan Arewa mutum ne wanda yake ya kamata ya kishin Arewa fiye da komai
to Allah saka alkhairi Allah kuma ya samar da zaman lafiya a ko ina fadin duniya da wannan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takeice
Masu gabatar da kara a Sudan sun tumumi tsohon shugaban kasar Sudan Omar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa A wata sanarwa da ya fitar a ranar Litinin ofishin babban mai gabatar da kara na Sudan ya ce an tumumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura jama'a tare da kashe masu zanga-zanga. Majalisar Dinkin Duniya ta yi gargadi a jiya Litinin cewa kasar Kamaru ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ake fuskantar matsalar rashin matsugunni a Afirka a cikin sauri. Kuma lamarin tsaro da harkokin jin daɗin rayuwa na ƙara taɓarɓarewa yayin da yiwuwar shiga maiwancin hali ke ƙara ta'azzara.
To madalla a gaishe ki masu rarruwa nan muka ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da al'asar idan Allah ya kai mu za ku jo su abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada manta za kuma iya ziyarta shafukan mu na Twitter domin sake jin wannan shirin da masu sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na boahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Daula Slim da ta gabata da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya hada shirin da ma injiniyan mu Tayo Malama Nashwan. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.